Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauro, assalamu alaikum da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 3 ga watan Mayu shekarar 2022. To a Najeriya masana kimiyya na nuna damuwa kan yadda ake fuskantar matsalar karancin kere-keren fasahohin zamani da za su iya taimakawa wajen bunƙasa ƙasar. Suna masu cewa mafitar ita ce matasa su mai da hankulansu wajen koyon sana'o'in hannu.
To shine abin da muke son matasa da iyaye na Najeriya su gane, mu dawo da garkiyar wai kowa sai ya je yayi degree. Ka je ka koyi sana'a, kai kuma ko degree kai ka dawo polytechnic azo a koya ma sana'a hannu.
A jamhuriyar Niger kuwa hukumomin kasar sun ce adadin yaran da ke kamuwa da cutar ƙyanda na ci gaba da ƙaruwa. To ko me ya kamata iyaye su yi?
An ga wani canji ga yaro ka a tsaya a gwagwata a shi gidan likita. Da kuma ta bangaren magani muna kawo gudunmawar mu wajen siye magani. Mu da likitocin mukan gamuwa mu nemi tallafi.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana kan yadda hukumar zaɓe ta INEC ke fuskantar matsalar yin rijistar masu zaɓe a wasu ƙananan hukumomi 14 saboda matsalar tsaro. Kazalika muna ɗauke da labaran wasanni daga Niger. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Mayakan Al-Shabab sun afkama wani sansanin sojin kungiyar haɗin kan Afirka AU da ke ƙauyen Elbaraf a yankin Shabelle ta tsakiya da ke ƙasar Somalia da safiyar yau ɗin nan Talata, a cewar jami'an gwamnati da majiyoyin tsaro. Jami'an sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mayakan sun kwace iko da sansanin na wani ɗan lokaci kafin suka janye. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun fatattake su. Magajin garin Elbaraf, Abdullahi Haji Muhammad, ya ce mayakan sun fara ne da kai harin kunar bakin wake da wasu motoci biyu shaƙi da bama-bamai. Ya ce sannan sai suka kutsa cikin sansanin da ƙarfin bindigogi. Al-Shabab dai ta yi ikirarin kashe sojojin kungiyar haɗin kan Afirka 173. Kungiyar ta kuma yi ikirarin kama wasu sojojin na kungiyar AU a matsayin fursunonin yaƙi. Dukkanin ikirarin biyu dai ba a tabbatar da su ba daga wasu majoyi masu zaman kansu. Sannan ba a iya tuntubar headquarter Dakarun na AU ko rundunar sojin Somalia don jin ta bakinsu nan take ba. China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19 duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yaɗa labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai ɗaukar gadaje 1,000 a karkarar Jotanshan wadda ke arewa maso gabashin ƙasar, wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta 2003 saboda jinyar cutar SARS wadda ta ɓarke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yaɗa ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama. To amma kafafen yaɗa labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba, a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne. Sabbin kamuwa da cutar dai a yanzu ba su raguwa ba su ƙaruwa, inda aka samu 62 jiya Litini, 11 daga cikinsu ma ba su nuna alamomin cutar a jikinsu. Wato yawan masu kamuwa ya ƙaru kaɗan ne kawai daga 50 da aka samu a ƙarshen mako. Wani abu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta rutsa da shi kuma shine yancin ƴan jarida a Rashar, bisa ga wani sabon rahoto na ƴan jaridar sa kai na ƙasa da ƙasa ko Reporters Without Borders a Turanci. Kungiyar fafutukar ta ƴan jarida ta baiwa Rasha maki na kusa da na ƙarshe bisa ga alƙalumanta na bayyana matakin yancin ƴan jarida a duniya ko World Press Freedom Index na shekara ta 2022 wanda aka bayyana yau ɗin nan Talata, albarkacin ranar ƴan jarida ta duniya. Alƙaluman da ake fitarwa shekara-shekara a karon farko sun kasafta ƙasashe 28 a matsayin waɗanda akwai mummunan abun faɗi a kansu game da ƴancin ƴan jarida. Ƙungiyar ƴan jaridar sa kai ta ƙasa da ƙasa ɗin ko RSF a taƙaice ta ce Rasha ta ƙara fatattakar ɓangaren jarida da take yi bayan da sojojinta suka afka ma Ukraine ta wajen farfaganda, kafa wasu dokoki don ɓata sunan kafafen yaɗa labarai na ƙwarai da rufe shafukan yanar sadarwa da kuma kanyi. sauran kasashen da suka yi kaurin suna wajen tauye yancin ɗan jarida sun hada da Afghanistan, Hong Kong, Habasha, Myanmar da dai sauransu. Kasar Spain jiya Litini ta ce an yi kutse a wayoyin salular Prime Minister Pedro Sanchez da Ministar Tsaro Margarita Robles. Bara ma wayoyin nasu sun samu lahani daga wata manhajar da ta samu asali daga wani kamfanin Isra'ila mai suna NSO wanda ake ta bincike a kansa a sassa daban-daban na duniya a cewar wani babban jami'in gwamnatin Spain. Wannan ba wani zato bane, tabbatattun al'amura ne masu matukar muni a cewar ministan harkokin fajar shugaban kasa Felix Bolaños. Wani yanayi na zafi wanda ba a saba fuskanta ba na wanzuwa a wasu sassan India inda ake ta fama da rashin isasshen wutar lantarki tsakanin miliyoyin jama'a yayin da aka shiga bukatar makamashin lantarki irin wadda ba a saba gani ba. Yawan gawayin kwalma da ake samarwa a tasoshin makamashin kwal yayi matukar raguwa, wanda hakan ya janyo yawan katsewar wutar lantarki kulle yomin a jihohi da dama. Wannan karancin makamashi ya sa an shiga jefa ayar tambaya kan yawan dogaro ga gawayin kwal da inda ta dade tana yi, wanda shine ma ke samar da kashi 70 cikin 100 na wutar lantarki a Indiyar. Wannan al'amarin ya dada jaddada bukatar Indiya ta kara samu wasu hanyoyin samun makamashi, saboda bukatar wutar lantarki za ta karu a Indiya fiye ma da ko ina a duniya cikin shekaru 20 masu zuwa, yayin da kasar mai yawan mutane ke dada bunƙasa a cewar cibiyar makamashi ta duniya. A Ukraine, magajin garin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yau Talata ya ce har yanzu akwai 'yan kasar wajen 100,000 da ke cikin birnin, yayin da jami'an gwamnatin Ukraine ke jiran isowar rukuni na farko na mutanen da suka iya ficewa daga katafaren kamfanin karafan nan wanda aka kai wa harin bom. Magajin gari Vadim Walichenko ya ce waɗanda har yanzu ke cikin birnin sun hada da wasu farar hula waɗanda suka makale a ginin ƙarƙashin ƙasa da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin ginin kamfanin karafan nan na Azovstal. Akwai kuma wasu sojojin Ukraine wajen 2,000 da suka makale su ma a wurin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba jiya Litini ya ce farar hula ne kadai suka iya ficewa daga ginin ƙarƙashin ƙasan zuwa yanzu, kuma gwamnatin Ukraine na ci gaba da tattaunawa kan yadda za ta kwashi sojojin da suka makale cikin ginin su ma. Farar hulan da aka kwasa sun doshi Zaporizhia mai tazarar kilomita 200 daga wurin.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Algeria, masana a fannin kimiyya na ci gaba da kira ga jami'o'i da kwalejojin kasar da su mai da hankali wajen horar da dalibai a fannin kere-kere da sana'o'in hannu. Yayin wata hira ta musamman da muryar Amurka, shugaban hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya ta NBTE Farfesa Idris Bugaji ya ce lokaci ya yi da Najeriya za ta fara kere-keren da za ta iya nuna kwarewarta a duniya, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Babangida Jibril.
To, shine abin da muke son matasa da iyaye na Najeriya su gane, mu dawo daga rakiyar wai kowa sai ya je ya yi digiri, ka je ka koyi sana'a, kai kuma ko digirin kai ka dawo polytechnic a zo a koya ma sana'a hannu, domin yanzu in ka duba ayyuka da yawa ake a ƙasar nan daga ƙasashen waje muke jawo masu ma'aikatan nan. Dangote refinery da aka yi a Lekki babbar ce, wato duk duniya babu kamarta, amma wajen ma'aikata 2,000 fiye da 2,000 dauko daga India suke yin welder, suke yin harhaɗa pipes, suke ayyuka dai ga sanan sana'a hannu, wanda ya kamata a ce matasan Najeriya ne aka dauka suna wannan aiki. Kuma in ka je duniya baki ɗaya dai kowa yanzu abin da ya ba da muhimmanci koyon sana'a hannu, wato ma'ana skills.
To, kawai yanzu za a iya ce akwai wasu makarantu da suka ba da himma wajen ƙirƙire-ƙirƙiren nan da za a iya ba da misali da su?
To, wajen fannin research, wato gwamnatin Najeriya ta ba jami'o'i biliyoyi masu ɗimbin yawa, kuma har yau ba wata fasaha da jami'o'i suka fitar wanda za a ci wannan fasahar 'yar Najeriya ce. Idan ka je duniya baki ɗaya kowace ƙasa tana tunkaho da wani abu na fasaha. In ka je Korea za su ce maka suna da LG, suna da Samsung. In ka je Japan suna da Honda, suna da Toyota, ga sunan. In ka je Germany ga Mercedes-Benz, in ka je Ingila ga Leyland, in ka je America ga Ford. Duk wata ƙasar duniya suna da wata sana'a da suke da wani fasaha da suke tunkaho da shi. Me yasa aka suka fitar da ita? Bincike ne aka yi ta yi aka fitar da wannan fasahohi. Mu kuma nan Najeriya Najeriya ana ta ba jami'o'i kuɗi biliyoyi duk shekara, amma har yau ba jami'a ɗaya da ta fitar da wani abu guda ɗaya na fasaha, wani za a ce wannan abun fasaha ɗan Najeriya ne. Sai dai mu taccen kayayyakin fasaha na kasashen duniya, da India da Turkiya da sauran kasashen duniya, mu hayo bamu da namu. To shi yasa muka juya tunani, muka ce kai polytechnic da Allah ku zo ku nuna wato ƙwarewarku. MBT ta kirawo dukkan polytechnic Najeriya, kowace take da wata na'ura da ta kirkiro ta zo ta baje koli ta a MBT. Mun samu na'urojin 19 da aka zo aka baje su a wannan shekara da muke ciki, kuma mun yi babban taro inda muka kaddamar da wannan wuri, kuma muna fata ƴan kasuwa za su zo MBTE da Allah su zo su ga waɗannan na'urori. Cikin na'urorin nan akwai babur mai aiki da wutar lantarki, wanda wani yaro matashi ya kirkiro shi daga kayayyakin da ake samu a nan Najeriya. Akwai abin nan da ake yin na COVID, na taimakon marasa lafiya na COVID respirator, su ma ma'aikata ne a nan Kaduna, wasu ƴan matasa suka yi shi. Akwai na'urori iri-iri ga su nan wajen 19. Muna fata wato za mu ci gaba da wannan, kuma za mu kirawo abin da ake ce ma economic abin nan round table da ƴan kasuwa, wanda za mu zauna da su mu yi musu bayani da yawa daga cikin waɗannan na'urori. Akwai patent a kansu, akwai 3D printer wanda Kaduna Polytechnic ta fitar da irin waɗannan na'urori. Yana da muhimmanci wato Polytechnic su ƙara ba da muhimmanci wajen fitar da ƙirƙiro fasahohi wanda za a yi amfani da su a cikin tattalin arzikin ƙasar Najeriya.
Farfesa Idris Bugaji kenan. To, a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi sun ce ana fuskantar matsalar karuwar masu kamuwa da cutar ƙyanda a ƙasar, inda mutane kusan 400 suka kamu da cutar cikin watanni 2 a jihar Agadez. Watanni sun yi nuni da cewa dama dai a duk shekara akan fuskanci irin wannan matsala ta masu kamuwa da cutar a irin wannan lokaci na zafi. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani daga Agadez.
Duk da cewa an samu bullar cutar a duk fa'in jihar Agadez, sai dai lamarin ya fi kamari ne a yankunan Adarbisa da kuma garin Agadez. Kusan a duk shekara aka samu bullar cutar ta ƙyanda a ƙasar Nijar, musamman a irin wannan lokacin na zafi. Dr. Irabawa, daraktan jiha na ma'aikatar kula da kiwon lafiya a Agadez.
Cutar dussa ko ƙyanda, lalle kowace shekara muna samun ta nan ne garin Agadez. Duk kowace shekara sai kun gani abin nan, cutar nan ta ƙyanda ta tashi. Jihar Agadez ko ina an samu cutar nan ta ƙyanda, an ka ɗauka zuwa rana ta yau abinda mun ka samu nan jihar Agadez masu ciwon ƙyanda mutum 400, kuma cikin 400 kin nan gaskiya inda an kai samun ta da yawa nan ne cikin mako minikin Agadez, tunda cikin 400 205 din nan ne cikin garin Agadez. Amma sai muka lura mata ba su nan gazawa suna kawo yara, to sai muka yi bincike muka gani an dai ba wannan alluran na biyu ake samu ba. Duk shekarar da za ta zawa ba na Agadez ba ko ina, sai kaga wannan cutar ƙyanda tana bazawa ko ina.
Ganin yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar ta ƙyanda, yasa iyaye yara ke tururuwar kai yaransu zuwa asibitoci domin samun magani.
Ana likita na kawo shi, yana cutar da saya kai daman ya taɓa yinta, to wallahi wagga da yayi ban taɓa samun irin wagga ba dai mai ƙarfi kamar wagga. Na kashi likita ne da in samu magani, kuma wallahi ta kama shi da ƙarfi wa kara.
Ni ma yaro na ne na kawo, ga nan likita duk satar same shi an mai allura, ya samu kwana ban ga ciwo dai shigo mana yara duk ita ce ke cikin su. Ga nan likita cike ta ko mutum za ya tsaya ma babu.
Sai dai tun bullar wannan cutar ta ƙyanda, wasu ƙungiyoyi suka fara gudanar da tarukan wayar da jama'a kan cutar. Al-Mustafa Hassan shine shugaban ƙungiyar Kojes.
Muna waye ma al'umma kai kenan, in wani ciwo ya faɗo an ce akwai cuci kenan, da an ga wani canji ga yaro ka a tsaya a gwagwata a je gidan likita. Da kuma ta ɓangaren magani, muna kawo gudunmawar mu wajen a siye magani. Mu da likitocin mukan gamuwa mu nemi tallafi ga wata ƙungiya mai zaman kanta, mun gaya musu ga halayen da mutane ke ciki kenan, kamar mun gama ƙarfi da ƙarfi ko ba ta da halin wannan siyan magani ko kaza kenan, sai su samu su kama mana kenan. An ba wannan gudunmawar da ake da ƙoƙarin da ake, gaskiya gidan likitocin ga ba su iya ɗaukar yauni yara, har ma mutane nan masu hali muna zuwa muna kai musu kuka muna cewa likita ya kamata a kama mata, ba gwamnati kaɗai za a bari da abu ba.
Bullar cutar dai na ƙara fito da ƙalubalen da hukumomi ke fuskanta na samar da allurar rigakafin cutar domin yi ma jama'a don kare su, da kuma buƙatar ci gaba da wayar da kan jama'a hanyoyin kamuwa da cutar. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yanzu haka dai, hukumar zaben Najeriya na ci gaba da aikin sabinta rijistar kada ƙuri'a. domin tunkarar babban zaben kasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023 idan Allah ya kai mu. Jihar Niger dai, hukumar zaben Najeriya ta ce ta sabinta rijistar mutane sama da 400,000 da kwaya 400,000 daga lokacin da aka fara a cikin watan Disamban bara. To amma hukumar zaben ta ce tana fuskantar kalubale a wasu kananan hukumomin jihar guda 14 da ke fama da matsalar yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa. Usman Abubakar Kuta shine jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
Rijista gaba ɗaya dai nau'in da suka zo aka yi musu rijista da wa'anda suka yi ta kan waya pre-registration kenan. Duka muna da mutum 100,400 da mutum 227. Sannan muna da wa'anda cikin wa'anda suka yi rijistar nan. Akwai wa'anda suka yi transfer, abin nufi wanda sun canza matsugunai, wa'ansu daga wata jiha ce zuwa wannan jiha, wa'ansu kuma daga wata anguwa ce zuwa wata anguwa, wa'ansu kuma daga wata karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma. To wa'anda suka yi transfer na registers sun kama mutum 27,000. Sannan mata jimilla wa'anda suka yi register an samu mutum mace 49,386 mata. Sannan maza kuma sun tashi jimilla mutum 54,841.
Target din da ake so a cimmawa a Niger, kana ga an kama hanya koko da saura?
E, lalle muna kan hanya. Matsalar da muke fama da ita shine wato rashin tsaron nan a wasu yankuna. Ko dai da yake a yanzu su jami'an mu masu rijista sun koma mazaɓu, a hakan za a ci gaba kuma har mai yiwuwa inda hali a samu yadda ake da buƙata ɗin. Amma a halin da ake ciki yanzu saboda matsalar rashin tsaron nan, lalle tana ta kawo mana cikas. Don rashin tsaron nan ya shafi ƙananan hukumomi guda 14 bisa ƙididdiga da muka samu daga hukuma mai kula da ba da agaji na gaggawa ta jihar Niger. To wa'annan ƙananan hukumomi guda 14 a yau muke da tabbacin ƙananan hukumomi, ofisoshinmu na ƙananan hukumomi za su kawo sakamako na binciken da suka yi da bi da suka yi na gano matsugunai na 'yan gudun hijira, saboda a bi su matsugunan nan nasu a samu wa'anda ba su da rijista a musu rijista. Kuma saboda canza matsuguni kaga dole a yi musu rijista don saboda su samu damar kaɗa ƙuri'unsu a lokacin zaɓe. Inda matsugunansu na ainihi kaga ba su zaunuwa.
Bisa la'akari da mahimmancin wannan aiki na sabinta rijistar zaben da yi, yasa ita ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin katin zaben. Inji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo.
To alhamdulillah, ana aikin amma ba zan ce na gamsu ba, saboda har yanzu dai ba mu samu inda ya kamata ba, musamman a nan jihar Niger da kuma sauran jihohi a arewa.
Kamar menene rashin gamsu?
Har yanzu mutane ba a fito an ci gaba da yin wannan rijista din sosai ba.
Daga ina ne matsalan? Mutanen ne koko ita hukumar zaben ne ya kamata a ce ta dauki wani sabon tsari?
Akwai abubuwa da su kawo wannan. Na daya, shi yasa yanzu muke kira ga duka malaman namu da fastotinmu da duka mu 'yan arewa da sarakunanmu, kowa ya sa baki a tabbata duk yaran da suka kai shekara 18 ko kuma wanda suka canza wajen zamansu da ya kamata su yi rajista, a tabbata kowa ya hito ya samu wannan rajistan. Don ta kusan karewa nan da wata ɗaya da wani kusan wata biyu za a gama wannan rajista, watan zuwa June. Saboda haka muke amfani da wannan dama, muna kira ga mutane kowa ya hito wanda bai da wannan rajista ya samu ya yi yanzu.
Amma ita hukumar zaben kun gamsu da tsarin da ta bullo da shi? Don wasu na gani ya kamata a ce a bi mutane unguwa-unguwa ba wai sai an je ofishin karamar hukuma ba. Kun gamsu da tsarin yadda yake koko akwai shawara ga hukumar zaben?
Saboda tsarin da suka hito da shi yanzu, banda wannan ma akwai matsala da ake samu na watan rashin samun a nan arewacin Najeriya maganar internet, watan abin yanan gizo akwai wajajen zaka ga ma wannan ita babu service da sauransu. To shi yasa watakila suka ce a zauna a nan headquarters karaman hukuma da INEC a samu ayi. Amma ainihin abin da ya fi ciyan mana towa kwarya yanzu shine mu dai muna kokarin mu tabbata cewa tunda ma sun ci a karaman hukuma ne za mu tabbata mutane a hito a samu ayi. Kuma but alhamdulillah tunda muka fara da wannan sabon campaign din yanzu mun ga abun ya fara kyau. An fara fitowa yanzu nan abun ya fara samun ci gaba. Amma ko yau da na bincika kuma da safe mun ga abun yana karuwa yanzu.
Suma dai wasu daga cikin ƴan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rijistar zaben a daidai wannan lokaci.
Sunana Ibrahim Abdulhamid. Dan gaskiya tsirin kaga kudu sun dauki wannan abun gadangadan sun fito kosu da kurkutar su suna yi. Gaskiya a nan arewa mun ƙasa akwai wa. Amma muna nan dai muna nuna wa mutane ya kamata su fito wasu da kurkuta dan shine incin mutum.
Sunana Alhaji Umar Kago. Kan maganan katin zabe hakikacin gaskiya is very very important da mu nan especially mu nan arewa mu tashi tsaye mu ga cewar mun register duk in ba haka ba yau mu zai zama na banza. A yanzu labarin da nake samu ma kaman cewar kudu can sun fi mu sun nuna kaman sun fi mu saboda katin zabe da yake hannun su da suka yi yafi namu wa yawa.
Sunana Usman Muhammadu Kayarda. Ina son in yi budan kai ne ga wanda yayi magana wancan kuma ga matasa a wayar da kai dan wayansu yara yanzu ba su san sun kai shekaran da ya 18 din ba to ya kamata a fito a gaya musu kuma su san cewa incin su ne da ya kamata kuma su je su ansa wannan katin.
Sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Shugaban majalisar malamai ta jihar Niger ta wannan kungiya Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Saboda wannan rijista din ta zabe ba abu ne da za a yi don wani dan siyasa guda ba. Abu ne da ake don kasa gaba daya. Kuma kasar tana nan. Sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki din. Da ita kuma ake barnan. To idan mutum bai da ita, bai da wata magana ma cikin sha'anin zabe. Saboda haka in kana da ita sannan ne za ka yi shawara waye zan zaba waye bazan zaba ba. Kuma zan zaba kuma bazan zaba din ba. Sannan ba siyasa kawai ake da ita ba, ana hudda da gwamnati da ita da sauran abubuwa na rayuwa.
Menene zaka ce ma musamman wasu mun lura hushi ma suke suna lalata tasu? Menene bayani akan irin wannan mutane?
To gaskiya bacin rai ne abin da nake ba su hakuri nake yi da Allah su yi hakuri. Kowa ran shi ya baci kuma kowa bai ji daɗi ba ga abubuwa da yawa da suka faru da suke faruwa. Amma dai su sani cewa ba a kai ƙarshe ba, in dai akwai rayuwa to ba a yanke ƙauna. Allah ya ce kada a yanke ƙauna daga rahamar shi.
Ana sa ran hukumar zaben Najeriya dai za ta rufe wannan aiki na sabinta rijistar zaben a ƙarshen watan Yuni mai zuwa na wannan shekara. Al'amarin da ke nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara mai da hankali wajen faɗakar da al'ummar yankin arewacin Najeriya domin kar a bar su a baya a lokacin babban zaben mai zuwa idan Allah ya yarda. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin zakarun Turai na ƙwallon ƙafa da ake kira Champions League, inda ake can ana karawa ta biyu a ƙasar Spain tsakanin Villarreal da ke riƙe da kofin Europa League da kuma ta kai a wannan matsayin na semi-final ko kuma demi-final na Champions League ɗin na bana bayan ta gwabcikiwa Bayern Munich ta ƙasar Jamus a zagaye na quarter final ko kuma quarter final a ɗaya hannun da Liverpool da ta yi mata TV da nema mako guda da ya gabata a kasar Ingila. Wasan na biyu na wannan kwambalar ta bana a wannan matsayin na kusa da na ƙarshe ko demi-final zai wakana ranar gobe a kasar Spain tsakanin Real Madrid da Manchester City. Kungiyoyin guda biyu sun kara a kasar Ingila mako guda da ya gabata, inda Manchester City din ta yi nasara gaban Real Madrid din da ci 4-3. Game da wannan wasan na gobe tsakanin Real Madrid da Manchester City
dan wasan club din na Real de Madrid David Alaba ba zai samu damar buga wasan ba na gobe idan Allahu ya kai mu kasancewa a yau Talata bai samu damar kulluwa a wurin Atsayi ba. Shi dai David Alaba dan kasar Autrichia dake buga club din na Real de Madrid na fama ne da jin ciwo a da motsansa, kuma bisa ga dukkan alamu ana iya cewa har yanzu ishoshinsa ba su saki ba balle ya buga ta mola ranar gobe. Shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille OM ta kasar Faransa yanzu haka yana ta kai gwabro mari domin ganin kocin kungiyar Georges Sampoli ya kara rattaba hannu akan kontraginsa domin ya tsaya ci gaba da horar da kungiyar sama ga shekara 2023, shekarar da Georges da ke hadasa da kungiyar Olympique de Marseille ke zakuwa karshe. Georges Sampoli ya daita doko madarar kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille ta kasar Faransa tun kama ragamarta a shekarar bara. Ita dai kungiyar ta OM ita ce daya tilo a kasar Faransa da ta taba lashe kofin zakaru na nahiyar Turai na Champions League a shekarar 1993, kuma tun kama ragamar wannan kungiyar ta OM Olympique de Marseille a bara kocin mai zafin nama ya kai ta zuwa yanzu a matsayi na biyu na teburin kakar kwallon kafa ta bana ta kasar Faransa, kuma za ta buga wasa na kusa da na karshe na biyu idan Allah ya kai mu da Feyenoord da Rotterdam da ta yi mata ci 3-2 mako guda da ya gabata a kasar Holland. Idan muka leka a wasannin Conference East na kwallon kondo na kasar Amurka kuwa, kungiyar Miami ta sha Philadelphia da ci 106-2 a wasan kungiyoyin na biyu a wannan gasar. Kungiyar da ta yi nasara su hudu daga cikin wasannin da za a yi a nan gaba ita ce za ta kai ga wasa na gaba. Duk dai a wannan kwambalar ta wasannin kwallon kondo na conference ta yanzu na kasar Amurka kuwa, Golden State da kyar da su dingo shi ne ta wa Memphis ci 117-116 a karan su na farko daga cikin neman nasarori hudu ga kowace kungiya domin kai ga wasannin na gaba na wannan kwambalar ta bana. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
Tottenham da Liverpool ta lashe wasan ta da Villarreal da ci 3-2. Yanzu ga labari a takaice.
To Mahmud, mayakan Al-Shabab sun afkama wani sansanin sojin kungiyar hadin kan Afirka AU dake kauyen El Baraf a yankin Shabelle ta tsakiya dake kasar Somalia da safiyar yau din nan Talata, a cewar jami'an gwamnati da majiyoyin tsaro. Jami'an sun gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa mayakan sun kwace iko da sansanin na wani dan lokaci kafin suka janye. Kafafen yada labaran gwamnati sun ce sojojin Burundi dake sansanin sun fatattake su. Magajin garin El Baraf Abdullahi Haji Muhammad ya ce mayakan sun fara ne da kai harin kunar bakin waki da wasu motoci biyu shaƙi da bama-bamai. Ya ce sannan sai suka kutsa cikin sansanin da ƙarfin bindigogi. Al-Shabab da ta yi ikirarin kashe sojojin kungiyar haɗin kan Afirka 173. China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19, duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yada labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai daukar gadaje 1,000 a karkarar Jiutiangshan wadda ke arewa maso gabashin kasar, wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta 2003 saboda jinyar cutar SARS wadda ta barke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yada ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama. To amma kafafen yada labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba, a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta na gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyanmu Nick. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya.